Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan la'asariya ranar 15 ga watan Maris akan mitoci da suka hada da 16, 22 da 25. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Ali Mustafa Sakwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To baba, muna da rahoto daga Maiduguri kan wani sabon harin kunar bakin wake da aka kai a can. Sannan Donald Trump shugaban Amurka ya sake komawa dandalin Twitter domin ya cicciki wata ƴar jarida da ke son tona mishi asirin harajinsa da ya biya. A Burtaniya kuma ana wani taro na shiryawa tsakanin Pakistan da makwabciyarta Afghanistan.
Hukumar EFCC a Najeriya ta ce tana samun haɗin kai a tsarin ba da takuici ga waɗanda ke fallasa masu rubda ciki da dukiyar al'umma. To ko ta wace hanya hukumar ce take kare masu bata bayanai?
Muna ba su ƴan sanda wanda za su ba su kariya, sometimes muna ba su gidaje inda za su kwana, har hotel muka kama wa mutane.
Bisa ga dukkan alamu, yunkuri da gwamnatin tarayya take na bunƙasa ayyukan noma ya zaburar da manoman shinkafa a arewacin Najeriya.
Mutanen Kebbi suna ce suna da shinkafa. Ina son gaya maka cewa a duk Najeriya ba inda ake da filin noman shinkafa fiye da Adamawa State.
A jihar Kano kuwa jami'ar Bayero ce ta kaddamar da wani shirin ba matasa shawarwari. Sannan kuma Ladan Ibrahim Ayawa yana tafi da shirinsa na himma ba ta garago. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Mutane akalla 6 aka ce sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin halaharen kunar bakin waken da suka faru yau a Maiduguri ta jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin da ke fitowa daga can Maiduguri sun ce wasu 'yan mata guda 4 ne suka kai wannan farmakin, inda ko bayan su 'yan matan wasu mutane ƙari sun mutu. Wakilin mu a Maiduguri ya ji daga bakin wasu da suka shaida abin da ya faru.
Sunana Dauda Usman T. Ni ne Obaral Spillan GTM na Usman T. Mutanen nan kawo su aka ya mota. So kaman karfe 1 da minti 20 da wani abu, da minti 25 akwai yaro na a can gurin. Ya ga motan ta zo, muna da wani guri a can ana ce mai Jagodo, ta zo wajen ta tsaya. So ya bugo mun waya, Obaral na ga mota karfe 1 da wani abu fa. Kana da sanin wannan motan? Muka ce ba mu da sanin wannan motan. Amma zaka iya tare ta, yace shi ba zai iya tare ta ba. Shi dai ya ga mutane sun fita, amma kuma sun shiga sun fito. Ne Hilos fara sabuwa ba danja, an kukunce danjojin. So muna zuwa kenan daga san birnin, muka ji bomb daya ya tashi. Muna zuwa sai muka ji guda biyu sun tashi atake. Sai muka ce to mu tsaya a ciki. So saboda jama'a suna ta gudu, ba mu san cewa waye ne zai zo cikin mu ba. Mun tsaya kenan guda biyu suka sai tashi, hudu kenan. Suka kashe mana mutum daya, wanda shi ya je kashe wuta ya dawo wutar na farko kenan. Suka kashe shi.
Sunana Comrade Abdullahi Abubakar Akula. Abin da ya faru misalin kaman karfe 1 da minti 25 na fita toilet, da na fita bayan gida sai na ji goguwa bam, sai na ga yalo ga wannan abun ya zo ya bugi jikin mota na kau. Sai na firgita na ajiye buta, ina kokarin tara family na ga abin da yake tafiya, saboda bana so suna cikin barci. Ina kokarin bude kofa suna hana ni, sai na bude kofa sai na fita. Da na fita akwai makwabci na Oga Isup, yaran guda hudu a wurin suna wuta ruwa wuta. Su yara guda hudu ne a wurin, ban san su ba, murya ne na yara maza nake ji. Wuta ruwa in su ya dauki ruwa jar kalbi yana guduwa zuwa wurin. Ba wanda suka fita da yawa, sai su guda hudu suka ruga zuwa ta cikin bololo. Mutane suka fara fita, da suka fara fita na cewa su Oga Isup, kar ku je wannan wurin, ko wani abu zai tashi ba ku sani ba, kar ku je wannan wurin. Oga Isup ya aje ruwan sai ya koma. Da ya koma kuma muna tsaye haka, kafin ka ce kobo kuma muka ji wani kara anan ratau. Aina ne wannan muka leka, suka ce a cikin zanan nan ne wannan cewan, a ciki ne wani ya ratse. Da za a zo wurin nace ni bazan zo wurin ba, bazai yi wanzo wurin in bar can ba, a can na stand by nanan. Da na ji karo din nan aka ce a cikin gunu, ban zo wurin ba, ban san abin da yake tafiya nan ba, amma wancan na makwabci na live gashi nan, kuma ga abin da ya zo ya fadi min a karkashin mota na. Kara guda hudu na ji, tas shine wanda ya tashi mana da wannan a kusa da makwabcina. Daga baya ɗayan ya amsa kuma biyun lokaci daya, kamar lokaci daya, a second beating papa ba suka tashi.
To rahoton wakilin Muhammadu Guri Haruna Dauda kenan da ya jiyo daga bakin wasu shedu. A birnin Damascus na kasar Sham ma an kai makamancin wannan halare na kunar bakin wake har guda biyu ma wanda su ma can sun jiyo asarar rayuka da dama. Da harin farko an ci mutane kamar 25 suka mutu a cewar kamfanin dillancin labaran kasar ta Syria. Yayin da hari na biyu da aka kai kamar sa'o'i biyu bayan na farkon wani dan kunar bakin wake wanda ya taro tsakansa a wata maciyar abinci da ke yammacin birnin Damascus nan ma mutane da dama suka mutu ko da yake ba kaidi yawansu ba. Wannan hare-haren da dai suna zuwa kamar mako ɗaya ne bayan wasu makamantansu da aka kai a wata makabarta ƴan Shia inda kuma akalla mutane 40 suka rasa rayukansu, wasu kuma kamar 120 suka ji raunuka. To kuna ji labaran nan daga Washington a sashen Hausa na Murya Amurka.
Yau shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa a dandalin sadarwa na wato Twitter don neman wulakanta yunkuri da wata mashuhuriya yar jaridar TV da aka taba baiwa lambar yabo ta wato Faliza kenan haɗe da wani masanin ilimin haraji a bayan da yar jaridar ta sami shafuna guda biyu na bayanai na haraji da Trump din ya biya a shekarar 2005. A madaicin jiya Talata ne Federal White House ta sako wata sanarwa da ke bayyana cewa Trump ya sami zunzurutun kuɗi na shiga sama da miliyan 150 waɗanda daga cikinsu ya biya harajin dala miliyan 38. Sanarwar ta kuma caccaki wannan rahoto ta tashar TV wadda ke neman sakowa da zai tuna asirin bayanin harajin nashi. Fadar shugaban ƙasar da ta sako nata bayani da take kokai ko kuma ta fito da shi tun kafin wannan yar jarida mai suna Rahel Maddow ta tashar talbijin na MSNBC ta sako waɗannan shafuna guda biyu na harajin Trump wanda take cewa ta samu ne daga wani mai suna David K. Johnston wanda shi kuma ya ce ya samu ne an zuba a ainihin akwatinsa na gidan waya kuma ya ce bai san wanda ya saka waɗannan bayanan ba.
To ana ci ana wani muhimmin taro a Ingila inda ake kokarin arwace takaddamar kan iyaka da ke yawan barkewa tsakanin Pakistan da makwabciyarta Afghanistan.
Madalla labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ta kama wasu makudan kudade na naira miliyan 49 a filin saukan jiragen sama na jihar Kaduna wanda hakan ke tabbatar da hukumar na samun nasara a aikinta. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Samun naira miliyan 49 a cikin wasu buhuna guda biyar masu nauyin kilogram 150 a filin jirgin saman Kaduna da hukumar EFCC ta yi na nuna irin nasarar da ake samu a lamarin yaƙi da cin hanci a Najeriya. Bayanai ne da muka samu na tsegumi da ke nuna akwai waɗannan kuɗi da aka ɓoye a Masakan ya sanya muka garzaya muka samu kuɗin naira miliyan 50 ba ɗaya. Jami'in labarun AFCC Wilson Ohujaren ke ƙarin haske kan wannan amshe kuɗin da ake ganin na haramun ne. Ohujaren ya ce ana ci gaba da samun nasara yadda mutane kan tsegunta hukumar inda aka ɓoye kuɗin da aka tara ta hanyar zarmiya. Zuwa yanzu dai ba kai ga kama kowa ba saboda kuɗin na Kaduna waɗanda kuma halin yanzu ke hannun hukumar ta EFCC da take ci gaba da gudanar da bincike. In za a tuna muƙaddashin shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya ce suna karewa da ɓoye sunayen masu kawo musu labari don gudun barin baya da ƙura.
Muna ba su 'yan sanda wanda za su ba su kariya, sometimes muna ba su gidaje inda za su kwana, har hotel muka kama wa mutane. Satan an yi wa jama'ar Najeriya ne, to ba wani ɗan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ko kuma ya ɗauki kuɗin jama'a na namu gaba ɗaya a ce za a bar shi ce, sai dai ba mu sani ba, ba sani ba sabo.
Masu shiri kan lamuran yau da kullum na ganin yaƙi da zarmiya baya shafar majiyar haɗin gwiwa ta jihohi da ƙananan hukumomi da hakan kan hana walwala a karkara in ka ɗebe gidajen wasu mutane 'yan ƙalila. Anas Anna Yaba mai sharhi ne da ya zo ofishin muryar Amurka na Abuja daga Sokoto.
Saboda duk ɓannar da ake wajen su ne ake ɓanna, gwamnonin ba za su bar ciyamomi na local government su yi aiki ba, su ne unhwani da account na local government domin shi ne ake unhwani da shi ana sata kuɗaɗen Najeriya. Za ka ga cewa da local government inda ake dibin cewa an kafa gwamnati ta canji domin ciyamomi su taimaka ma mutanen su na ƙananan hukumomi, gwamna ya zo ya riƙe account ɗin lokacin albashi ya ɗibe wani abu shi ba ciyamomi shi albashi cewa mai samu wani abu sai cikin aljihun shi to ya zai kasan nan ta tahi kuma ana yaki da wannan cin hanci da rashawa da ake so kasan nan a samu ci gaba saboda duk kasar da an ka tashi cewa har yanzu abin da ake hada da shi ne ya za a yi a kashi cin hanci da rashawa a Najeriya domin kasan nan ta samu gaba ta idan mutuncin ta fito da kasashe har yanzu in ba an tabbatar da cewa allocation din lokan gamme yana taya direct ba to wallahi ba za a bar tabbatar da ake yi ba saboda lokan gamme din nan in abu ya taya talaka zai samu sauki abubuwa za su taya wadanda za a yi ayyuka na ci gaba to duk lokacin da an ka zauna ana cewa har gobe gwamna ne shi zai rika chairman din ne sai wanda yake so yaro ne na yasa abin da za a yi ya zo shi wani chairman na lokan gamme wanda zai zanka tattara kudaden jama'a suna kama shi suna tara to ka kasan nan ba inda za ta je akwai wani gwamna ma da an ka taba samun cewa an samu yaro ne da naira miliyan 300 a ji karkashin gadon mata tai lokan gamme
ga dai kudi yana ganowa abinda nan ji mutane na fada shine gwamnatoci a dukkan matakai suke bullo da shirye-shirye da talaka za su rika samun saukin rayuwa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru Adamu Alikaya a jihar Adamawa kananan manoma 3,000 ne ake sa ran za su amfana da wani shirin samar da rance na naira miliyan 750 don wato manomar shinkafa rani na gwamnatin tarayya ga Adamu Sanusi akan da rahoto akan haka
Da yake kaddamar da shirin noma shinkafar rani mataimakin gwamnatin jihar Adamawa injiniya Martin Nasir Babale ya ce manoma 3,000 za su amfana daga rancen naira miliyan 750 na gwamnatin tarayya karkashin shirin Anko Borrower Scheme inda kowane manomi zai samu rancen kuɗi naira 250 don noma kadada daya a matsayin gwaji
manoma 3,000 za su benefit wannan daga baya ne wasu za masu ice screening a tabbatar wannan manomi ne za a bashi wannan taimako da ya je noma amma kuma abin da yake son fara shine mutanen Kebbi suna ce sune da shinkafa ina son ga maka cewa a duk Najeriya ba inda ake da filin noman shinkafa fiye da Adamawa mun da muke organize farmers namu abinda za su benefit shine muka sa gaba mu tabbatar mun tantance mun samu wayannan manoman da actually su manoman da su aiki
wasu matakan da shirin ya tanada don kaucewa karkata kudin rancen sune na daukan wani kaso na rancen don tanadar taki ingantaccen iri injinan bayi da maganin feshi yayin da ko gwamnatin za ta saye shinkafan kai tsaye daga manoman ta yadda koda farashin sa ya kare a kasuwanni manomi zai sami riba kamar yadda injiniya Abubakar Aji shugaban hukumar nan na koyar da sabbin dabarun noma wato Adil a jihar Adamawa ya bayyana
lokacin da an zo sayarwa za a duba abin da ake sayarwa a kasuwa mu za mu saya a farashin kasuwa amma idan akwai farashin da yanzu mun aje a kasa da su akwai wanda muka shirye za mu saya amma federal government suka ce idan har yazo farashi ya fadi to akwai farashin da federal government za su samu dole mu saya wannan farashi saboda su tabbatar manoma ba su fadi ba a tabbatar manomi shekara mai zuwa ya samu abin da zai koma gona da shi amma kuma manoma su tabbatar ba su sayar a gefe ba
wani tabbaci karamin manoman jihar Adamawa ke da shi ganin cewa shirin na farko da aka kaddamar bara bai tasiri ba tambayar kenan da na yi wa shugaban manoma shinkafar rani na jiha kuma mamba a kwamitin rabon rancen Alhaji Daware
taron da aka yi yau ina da tabbaci cewa wannan za a ci nasaran da za a ci kuma saboda kokarin da muka yi na tabbatar da manoman da aka basu wannan rance manoma ne na kwarai wayannan da suka kawo kaya kaga dai kaya ga taki ga famfon jan ruwa ga iri ga kuma magani duk sun kawo muna da tabbaci wannan program ba zai failin ba insha Allah
wasu manoma da ne hira da su kan amfanar shirin rancen noma shinkafar ranin sun ce an makara wajen gabatar da shi ganin yan makonni suka rage a shiga damina Alhaji Tafi da Mai Kano manomin shinkafar rani ne a tafkin Geriyo na kogin Benue da ke jimeta
manoman arama gaba da ake cikin 2000 a duniya ko alaman kwanawa ni na gani fa matsalan din Allah ya yarda shi har da Allah a nikan gani na na farko a yi na biyu kuma yanda aka dauki tantance mutanen nan ba gane ba manoma da yawa sun kungiya sun je sun bude account an tantance su sun yi ta da ya kamata su yi da komai da komai
aniyar gwamnatin jihar Adamawa ita ce na juya waɗannan kuɗaɗen rancen don cimma burinta na ganin ƙananan manoma 40,000 sun amfana Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
sani ga magana da yin noma dogo noma an mai dadi
a gaida Malam Adamu Sanusi a jihar Kano kuma cibiyar nazarin jinsin dan adam ta jami'ar Bayero ce ta kaddamar da wani shirin jagoranci da bada shawarwari ga matasa akan harkokin karatu da zamantakewa ga rahoton da Mahmud Kwali ya iko mana
A karkashin sabon shirin za a mai da hankali akan matasa maza da mata da basu sami sukunin zuwa makaranta ba da ɗalibai da ke karatu a makarantun sakandare da jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi. Sauran rukunin da shirin zai baiwa fifiko su ne matasa 'yan gudun hijira da waɗanda ke cikin yanayi na tashin hankalin rayuwa daban-daban, kana da kuma matasan da suka yi gamdarkatar da aikin yi na dogaro da kai ko sana'o'i domin tallafa musu su inganta sana'o'insu ko ayyukan nasu. Farfesa Aisha Abdul Ismail da ke zaman daraktar cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar ta Bayar Kano ta fayyace hanyoyin da za su bi wajen cimma wannan buri.
Muna so mu fito da abin da ake cewa counseling service, koya musu tsari na bada shawarwari na kuma sauraron su. Wani sa'in idan ka zo kai shawara, abin da za a nuna maka karami ne amma sai buɗa maka sai ka zo ka ci gaba, amma in ba buɗa maka ba a baka wannan shawarar ba sai ka makale a nan gurin. Wani sa'in koya magana ce, wani sa'in yanda za ka yi amfani da lokacinka, wani sa'in kuma yanda za ka yi rubutu. Saboda haka wannan shi tsarin da muka fito da shi yana da faɗi. Za mu taruka inda wani sa'in su za mu haɗa su yi musayar ilimi ko su yi musabaka a tsakaninsu. Wani sa'in za mu kirawo su nan, wani sa'in za mu bi su wuraren da suke, wani sa'in ta Facebook, wani sa'in ta ko Twitter ko WhatsApp da sauransu dai. Sai mun akwai hanyoyi da yawa da muke so mu yi amfani da shi, amma dai kudirin shi ne a samu a ƙarfafi matasa. Zai taimaka musu ko da an zo an ba su taimako ko na kuɗi ko na wani abu za su yi da za su sarrafa shi.
Kungiyar NSRP da ke ayyukan daidaita al'amura a Najeriya, wacce ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta Burtaniya, wato GFID, na aiki kafaɗa da cibiyar ta nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar Bayar Kano domin tabbatar da nasarar wannan shiri. Malam Aminu Buba Dibal shi ne babban jami'in kungiyar a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Wannan yunkuro da aka yi shi ita kungiyar ta NSRP ta ga ya kamata mu dan ba su abin da Bature yake cewa technical support, mu ga yadda za a cimma ita wannan manufa. Mun yi haka kuma dan muna da masaniya akan cewa abubuwa da yawa da muka dauke su a wannan shi Bature yake cewa for granted, abubuwa kamar da ya kamata da kuma shawarwari akan yadda yara za su iya su inganta rayuwarsu kuma su samu shawarwari nagari abuwa ne masu sauki, amma kuma yara da yawa maza da mata a gari ko a society zan ce ba sa samun wannan gatan samun wannan abubuwan. So da muka hada kai da ita wannan cibiyar muke cewa to ya kamata a samu wani abin da za a kaddamar yadda za a iya dinga shiga anguwanni, garurruka da ƙauyuka, ana faɗakar da kan musamman yara ƙanana, maza da mata da suke girma su fahimci misali shi muhimmancin makaranta, 'yan mata ma su san yadda za su kula kansu daga fyaɗe da duk abubuwan da za su tallafa wa zaman lafiya a gari da kuma ƙasa.
Malam Aminu Buba Dibal kenan, babban jami'i mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na ƙungiyar NSRP. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Toma Adalla a gaida Mahmud Kwari. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma karfe 11:18 na safe kenan a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin nan ne da ya saba kawo muku 'yan kasashen Afirka da suka bar gida domin zuwa wata uwa duniya, musamman nan kasashen Turai, saboda neman abin zaman gari. Yau kuma shirin ya karbi bakuncin wani dan Najeriya ne da ya koma dan Ghana, amma kuma yanzu ya zama ba Amerika. Don haka ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa.
Alhaji Sa'adu Maso Kano.
Kai dan asali ina ne, Alhaji Sa'adu?
Ni dan asalin Najeriya ne, Kano.
To ya aka yi kamar naji da harko ka ce an baka wani sarauta na hakimi ko kuma jarumai, ka ce a nan Kano din ne?
A'a, ai zama ba abin da zama bai iya yiwa. Na yi zama a Ghana, na yi karatu, na yi makaranta, na yi komi a Ghana.
Ka kai kamar shekara nawa a Ghana?
Kusan rayuwa na ma a Ghana na yi shi. Na yi makaranta, na yi komi, na yi duk abin da ya kamata, sannan na koma nan. Da Najeriya ne na sawo nan ga Amerika.
To kusan rayuwanka ma gaba ɗaya gane kai shi kenan.
Kware da gaske.
To ashe ka bar wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba wannan ne karo na farko ba.
A ba wannan ne karo na farko ba.
To banda Ghana da na akwai wata ƙasa da ka taba zuwa ko ka taba zama?
Sun dai da na zo nan na je wani gari na zauna ba. Sun dai daga Ghana da na zo nan dai ba je wani gari na zauna ba.
Daga Ghana ka zo nan koko daga Najeriya?
Daga Najeriya.
Tun yaushe ka zo nan kenan to?
Na zo nan tun March 1990 na zo nan.
Nan kasan?
Nan kasan kwarai.
To amma tun daga lokacin nan kana komawa gida Najeriya koko tun lokacin kana nan?
A nakan je tun dai da hali ya kama kasan wannan kasa ne da suka yi shi. A hikimance ba za ka iya yin komi ba sai kana da takarda. A nan na yi zama cikin hukuncin Allah na samu takardun zama. To tun dai daga Allah ya sa na samu takardun zama na kan iya koma gida shekara ɗaya duka, wani sa'in wata takwas, wani sa'in wata shida, har yau dai abinda nake ciki ke na kan iya je gida in juyo.
Shekaru nawa ya ɗauke kayan ka samu takardun zaman nan ƙasan?
A lokacin da ya nan dauke ni shekara biyar tukun Allah ya sa na samu takarda.
To kuma tun daga lokacin nan kake zuwa jira ka je ka dawo?
Insha Allah ban ku fasa ba cikin ikon Allah har yanzu ma haka nake.
Wani gidan ciki Ghana koko Najeriya?
Nakan je Ghana duk ina zuwa ba wanda ba na.
To a ina iyalin Alhaji Sa'adu suke?
A halin yanzu ina da iyali a Ghana, suna Ghana.
Yanzu haka?
Gobe haka.
To da ka zo a tsawon shekaru biyar din farko wace sana'a ka kama ko wace sana'a kai karo da ita?
To da na zo a nan garin sana'an da na fara kamawa shi ne aikin hannu da muka koya muka iya.
Wani iri?
Ɗinkin keke. Shi ne na kama nake yi. Ana ɗinkin keke ba wani matsala muna yi da ya har lokaci ya kai da ɗinkinan da abin da ya zo ya zama abin da ya zama. Sai duk muka bari sai muka koma sikiriti.
Abin nake so in ce kenan ɗinkin keke wani irin ɗinki irin kayanmu na gida Afirka koko irin kayansu na turanci na nan?
Na turanci na nan, ai su ma suna da tsaro kaya da suke yi na surfani da ake yi masa ɗinki a yi mata ado, su ma suna da tsaro irin shi muke yi, irin da na turawan da muke.
Kamar to bacin na surfani kuna ɗinka irin nasu irin su kot da sauransu, su jacket?
A mu namu design muke yi. Ba ma ɗinkin suke design ɗin.
To shekaru nawa ka kwashe kana sana'an ɗinki kayan ka zo ka aje?
To na yi da shekara ya kai bakwai.
A kamfani ne kuke ma koko dai mutum wanne ya ɗauke ku kuna mashi koko na kanku ne?
A kamfani ne muke yi. Daga bayan mun zo mun yi na kanmu zakin kanmu mun buɗe na kanmu muna yi.
To me yasa ka aje wannan sana'a?
To dalili da yasa na aje wannan sana'a inda za ka yi aikin ka samu amfani wanda yake babban kamfani da ake yi da ya shafi duniya ko ina ana yi. To su ne wannan ƙasa suna jin cinikayyansu da masu aikin bai dace ba. Duk sai suka kwashe kayan da aikin suka koma da shi China da wasu kasashe dai da wani al'amuran suke da ɗan sauki-sauki dalilin da ya sa muka daina kenan. Amma in ba haka ba da har yanzu shi muke yi abin da muka iya kenan.
Kayya Alhaji Sa'adu maso Kano lokaci ya faɗaga mana hannu. Don haka ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shirinmu na gaba. Masu aure, a tarbe mu a cikin shiri na gaba don jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Sa'adu maso Kano da Salamu Abu da mutanen Ghana. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla a gaida ladan da kuma bakunsa wato hakimin Yelwa kuma su yi gana. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Usman Manaka mai ruwa Road Funtuwa yace assalamu alaikum murya Amerika. Dan Allah ku ba ni dama a yau domin in yi kira ga shugaban hukumar custom ta ƙasa Ahmed Aliyu da ya sani rashin amsa ga yatta da majalisar dokoki ta yi mai bai je ba wani take doka ne a ƙasa. Ganin idan ya san duk abin da yake yi tsakaninsa da Allah ne to ya amsa wannan kira domin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Duk kuma mai gaskiya ai yana tare da Allah. Allah ya sa mu dace. Shi kuma ciro ma mai turare dimjiya Niger cewa yayi salam murya Amerika. Hakika hukuncin da wata kotu ta yanke wa madugun adawa ƙasa ta Niger Malam Hama Ahmadu tabbas akwai lauje cikin nadi amma babu komai. Wata rana tarihi zai maimaita tarihi. Wasika ta gaba kuma cewa tayi salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau ina son ku ban dama na yi kira ga gwamnatin jihar Katsina domin mu san gwamnatin talakawa ce ko kuma ta ƴan bangal siyasa. Inda waya a jihar Katsina za a dauki dan siyasar da ko sunan mutane baya iya rubutawa amma an ba shi kwangilan makudan kuɗi ba dan komai ba sai dan irin waɗannan ƴan siyasan sun iya zara ido da kuma murza gashin baki a gaban al'umma. Allah ya kyauta. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Malam Relwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya shi kuma cewa yayi salam sashen Hausa na murya Amerika. Hakika ceto mutane 2500 daga hannun ƴan Boko Haram a tsaunukan Mandara da jami'an tsaron Najeriya suka yi abin farin ciki ne matuƙa. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya ƙara tsare mana jami'an tsaron mu amin. Sai kuma wasiƙa mai cewa bincikar wasu gwamnoni 7 da hukumar EFCC za ta yi bisa zargin yin sama da fadi da makudan kuɗaɗe yayi daidai ganin yin hakan zai ƙara sa sauran masu rike da madafin iko su shiga taitayin su. Dan ƴan magana na cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Wasiƙar mu ta ƙarshe kuma cewa ta yi sake kai wani harin ƙunan bakin wake da wasu mata suka yi a wajen garin Maiduguri abin jimami da takaici ne. Da fatan jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen yi da kakkaɓa ragowar 'yan ta'addar da suka yi saura. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice.
To mutane akalla 6 aka tabbatar sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hare-haren ƙunar bakin wake har guda 2 da suka faru yau a Maiduguri fadar jihar Borno a can arewa maso gabacin Najeriya. Rahotanni da ke fitowa daga wannan birnin sun ce wasu 'yan mata guda 4 ne suka kai wannan farmakin inda ko bayan su wannan 'yan matan wasu mutane 2 su ma sun mutu. Rahoton wakilinmu a Maiduguri ya tabbatar da wannan labari kuma ya jiyo daga wasu daga cikin wanda abin ya shafa ko kuma suka kai shigardi abin da ya faru a wurin. Abin nan da maskar na ƙasashen ma irin wannan ta faru inda aka kai hare-haren ƙunar bakin wake su ma can har aji 2 kuma sun janyo asarar rayuka. A nan farko dai mutane kuma 25 suka halaka a cewar kamfanin dallancin labaran Siriya yayin da hari na 2 da aka kai kamar sa'o'i 2 bayan na farkon. Wani dan kunar bakin wake ya taro a kansa a wani wurin cin abinci da ke yammacin birnin Damascus inda nan ma mutane da dama wanda ba a ce ga yawansu ba suka rasa rayukansu. Yau shugaba Donald Trump na Amurka ya sake komawa dandalin nan na sadarwa na Twitter da ya saba da shi domin neman wulakanta yunkurin da wata tashar talabijin da wato ta yi na bayyana harajin da ya biya a shekarar 2005.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Za ku ji mu da an jima kaɗan idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ali Mustapha Sokoto da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai bada umarni wato Julie Gresham kenan da injiniyanmu na wannan lokaci Malam Vasco. Baba ya kuma ƙeri ne nake sallama da ku a ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ga shirin yau da gobe tafi.